المرسلين والحمد لله رب العالمين هو مسلمين مجزور الله سبحانه وتعالى cikin dukkan al'amuran ranmu gaba daya mu sani cewa yana daga cikin nemomi da kyaututtukan da Allah subhanahu wataala ya yi mu musulmi nema ilimin addinin musulunci babban kyauta ce da Allah subhanahu wataala ya mu baiwa ce mai gwabi da Allah ya mu kasancewa mu muna neman ilimin addinin musulunci domin mu bauta mu Allah subhanahu wataala da ilimi ba da jahilci ba Allah ta'ala ya kwadaitar da mu ya ja hankalin mu abu sa neman ilimi Allah yace Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai malaiku ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai haka baba abu talibi sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi kadai yana tsaye da adalci babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai Allah wanda yake mai buwaya mai hikima kuma Allah subhanahu wataala yace ku sani fa ba mai tsoron Allah sai malami kuma Allah ta'ala yace ba su ilimi suna zama ne jahilai kuma Allah ta'ala yace Allah yana daukaka wadanda aka ba su ilimi da darajoji ba su yawa idan kana son wadannan darajoji to ka zo ka shiga hanyar neman ilimi ka nemi ilimi ka yada ka karantar ka kira mutane zuwa ga addinin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai ka samu wannan daraja din wurin Allah subhanahu wataala ayoyi suna da tarin yawa wanda Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da mu ya ja hankalin mu ya ba mu roman da ke akwai a cikin ilimi kuma ya wajabta mana neman ilimi din Allah ya ce ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai Allah subhanahu wataala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin shi masu tarin yawa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi to yana sanar da shi ilimin addinin musulunci wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi gaba daya dan haka kenan neman ilimi kyauta ce ta Allah baiwa ce babba babu wata baiwa da ta kai a cikin addinin musulunci da ta kai neman ilimin addinin musulunci duk wata kyauta da zaka samu bayan matsayinka kai musulmi ne to bata kai a ce maka kai kana neman ilimi ba ko ka samu gurgurdan ilimi kuma kana yadawa kana karantarwa ba saboda wajibi ne wadanda suke nema su ci gaba wadanda suke zaman banza ba su zuwa neman ilimi to su tashi su yi aiki ba san cewa ba abu ta ma ilimi ba abu ta ma Allah da jahilci ana abu ta ma Allah subhanahu wataala ne da ilimi sa'annan mu sani cewa dawowa karatun boko da aka yi na wannan satin shi ma ni'ima ce mai girma da Allah ta'ala ya yi magana da almajirai da manya wajibinsu ne su gode ma Allah subhanahu wataala a bisa wannan nema da Allah ta'ala ya musu nema da yawa daga cikin yara da manya ba su same ta ba duk wanda ya samu kai shi a cikin wannan hanya ta neman ilimi to ya gode ma Allah subhanahu wataala sa'annan kuma wajibinmu ne mun uwaye mu gode ma Allah subhanahu wataala a bisa ƴaƴanmu suna neman ilimin da zai kawo mana ci gaba a cikin rayuwarmu ta ƙasarmu da addininmu kuma mu kiyaye lokacin ƴaƴanmu da dukkan abin da zai dawo masa da fa'ida saboda koyi da magabata na ƙwarai waɗanda suna kiyaye lokutan ƴaƴansu maza da mata suna ba wannan bangaren da lokutan ƴaƴansu muhimmanci sosai har ma suna rubuta musu wasiƙa suna kwadaitar da su a bisa ribantar kyawun lokutan rayuwarsu da Allah subhanahu wataala ya ba su da dukkan abin da yake mai fa'ida mai amfani Ibn al-Jawzi malami ne da ya rasu shekara ta 597 ya rubuta ma dan shi wasiƙa wasiƙa mai tsada mai kyau ya sanya mata suna laftatul kabid ila kufina siyatil walad wato waiwayen zuciya a cikin yi ma dan nasiha dan shi ne ya rubuta ma wasiƙa babban malami ne yana da tafsirin alqur'ani mai girma wanda ake ce mazadul masir fi ilmi tafsir ya rubuta ma danya wasika cikin abin da ya rubuta ma yace ka sani ya kai dana lalle kwanaki da kake ganin su su suke kawo lokuta su kuma lokuta suke kawo numfashin da muke yi kuma ka sani kowanne numfashi ɗaya da za kai a matsayin adaka ce da kake ajiye wani abu a ciki a matsayin akwati ne da kake ajiye wani abu yace ka shedinka wani numfashi daga cikin numfashinka ya tafi gaban zaba da wani abu mai amfani ba yace saboda ranar alkiyama za ka zo ka tarda wannan adaka din wanda kake numfashi numfashinka na shiga ciki duk numfashin da kai ciki yake fadawa za ka zo ka same ta babu komai a ciki ga adakan nan amma ba kai komai a cikin wannan ba ka bata lokacinka kamar yadda za ka zo ka iske mutum yana iya zaman awa biyar ba ya aikin komai banda mugun dumi ba abinda yake in ka ce ya tashi ta yi makaranta sai ya ce wai karatu za ya ci to nan da kake me kake ci ko ka iske mutum tsakanin magariba da isha yana zaman banza to in ka zo ka zanna wurin ba za ka ga ya samu dala ba ba za ka ga ya samu kadago ba dala 20 dala 10 ba abinda zai samu banda mugun dumi ga karatu yana kawo mai je karatu ba zai ba amma yayi magana sai ce karatu zai ci to nan me kake ci in kudi kake ta hansa ana ta zuwa ana sayan kayan ka ba matsala in ka tashi da ka motsa za a zo a ce ina kake to kaga kana zama ne wani zama mai amfani amma ka zo kai ta zama wataƙila tsegumi ya shigo har gulma ta shigo ciki har ka ci mutuncin wani ma amma ka gwammace wannan da kaje ka zanna inda malaiku za su rubuta sunanka su kai ma Allah subhanahu wataala cewa mun samu wani yana karatu saboda haka wannan numfashin naka fa ballantana maganarka numfashinka ma ranar alkiyama za ka gane ga yanan an rubuta ma shi ba komai cikin shi ga yanan da yawa ga yanan miliyoyin numfashi ga yanan amma babu komai a cikin shi to ka ci yayi wannan yace kuma kadiba kowane lokaci daga cikin lokutan rayuwarka gaba daya kadiba kaga da mi wannan lokacin yake tahiya kakka yadda ka yi ban kwana da kowane lokaci daga cikin lokutan rayuwarka sai zuwa ga abin da yake shine mafi daraja mafi daukaka abin da zai yi yace kakka bata ma ranka lokaci kakka kyale ranka ba tare da wani amfani ba kai kokari ka saba ma ranka da aikata abin da yake mai kyau ne yace kuma wato akwatin kabarinka ka aika mai abin da zai faranta maka rai ranar da za a dauko ka kawo ka cikin kabari nan kaga wannan nasiha ce mai tsada mai dan shi to haka ake so kuma mu zamanto masu nasiha mu zamanto masu gargadi masu fadakarwa ga yayanmu da abin da zai amfane su ku sani cewa ya ku musulmi tarbiya ta imani tana da daraja tana da matsayi kamata yayi a ce ita ce ta shagaltar da hankalin malamai masu koyarwa da hankalin iyaye da shubka ma 'ya'yansu tun lokacin da 'ya'yan suke 'yan ƙanana a shubka musu ratayuwa da Allah subhanahu wataala a koya musu yarda da Allah da kuma dogaro da Allah subhanahu wataala da jin tsoron Allah da kuma jin kunya Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya tasa akan abu akan shi zai tsuwa saboda haka yaranmu da muna tarbiyyantar da su muna ba su horo na kwarai suna yan kanana muna koya musu jin tsoron Allah da jin nauyin Allah subhanahu wataala to ba za su lalace ba da ba za su samu lalacewa a cikin rayuwarmu ba da ba za su samu tabarbarewar tarbiyya ba da mugayen dabi'u da mugayen halaye ba ba abin da ke birge mu banda shigantaka da shiriri da muna ba ƴaƴanmu tarbiyya tun suna kanana to da duk waɗannan batsala din ba za a same ta ba da za a samu nagarta a cikin rayuwa da samari da ƴan mata duk ba za su lalace ba sa'annan ku sani cewa wuraren da ake koyar da karatun alkur'ani mai girma saboda wannan lokaci yanzu za ka ga ya koma na boko na lakwal kawai gaba ɗaya wani yaro fa yanzu in aka yi rantar nan shi ke nan ya yi ban kwana da makaranta ta islamiyya kuma sai kwange sai bayan wata uku sa'annan ya dawo shi ma wani da wuya ne ma wani yaro ma ya yi bankwana da karatun alkur'ani sai ba kansu sai bayan wata goma ko wata tara sannan ka gan shi ya dawo makaranta ta alkur'ani mai girma to makaranta alkur'ani mai girma ita ce mafi girman wato hanyoyi masu ƙarfi waɗanda suke yakan duk wata tabarbarewa duk wata lalacewa ta tunani to babu wata hanya da take maganin wannan kaman makarantun alqur'ani mai girma makarantar alqur'ani mai girma wanda take bada karfi sosai a wurin samun tarbiyya ta imani tana dasa alheri mai girma a cikin zukatan dalibai a lokacin da suka zo makaranta babu abin da ake koya musu banda san girman Allah da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sanin addinin musulunci wannan kuma shine abin da Allah subhanahu wataala ya halice mu domin shi saboda haka mu sani cewa na daga mafi girma abin da ya zama wajibi a mai da hankali gare shi a wurin tarbiyyar kananan yara koyar da su littafin Allah subhanahu wataala a koya musu littafin Allah alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma wanda Allah ya sanya tsiran al'umma da cin nasara al'umma da daukaka al'umma yana ratai ne da koyan alqur'ani da kuma koyar da shi da kuma riko da shi Allah ta'ala ya ce koyi riko da littafin Allah gaba ɗayan ku riko da rabu kuma Allah ya ce duk wanda ya bi shari'ata ta alqur'ani Allah ta'ala ya ce ba zai bace ba ko ba zai sha wahala ba ka kenan me ya kamata a koyar da yara abin da ya kamata a koyar da kananan yara domin su ne masu zukata masu haske abin da ya kamata a koyar da su shine littafin Allah subhanahu wataala tun lokacin tasawa sun tuna yan kanana Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala mai rasuwa shekara 911 yake cewa koyar da kananan yara littafin Allah subhanahu wataala asli ne daga cikin asalin addinin musulunci domin in aka koyar da su karatun alqur'ani za su tashi akan tsafta da tsarki da hasken zuciya kuma hasken hikima alqur'ani ita za ta riga shiga cikin zukatan su gabanin son zuciya ya zo ya samu dama ya zalla a cikin zuciyarsu to alqur'ani ya riga shiga hikimar da yasa ake so a fara ma yaro da sanin littafin Allah subhanahu wataala da koyar da shi alqur'ani ya iya karantawa kuma ya haddace kuma ya san ma'anar alqur'ani mai girma saboda haka dan uwa musulmi mu sani cewa babu abin da ya kamata mu mai da hankali a cikin wannan rayuwa kawai sai mu mai da hankalinmu a wurin koyan karatun alqur'ani mai girma da kuma yin aiki da shi kamar yadda magabatanmu suke sahabbai da waɗanda suka bi su da kyautatawa sun ba karatun alqur'ani muhimmanci sosai sun ci nasara a cikin rayuwarsu kullum su muke gai su muke yabo me yasa saboda sun rike littafin Allah subhanahu wataala kuma sun yi aiki da shi sun koyar da shi sun kira mutane sun wayar da kan mutane game da littafin Allah mai girma da daukarka kaga kullum wadin su muke kullum alheri ne suka bar mu'mina ta wadi ya kamata kuma ba wai tsayawa za mu yi ga fadin alherin kadai ba ba mutumin kirki bane wanda kullum sai dai zaki cewa baba na wani ne kamata aka ce ni ma wani ne kamata ya zangi ce ba mu ma kaza ya kamata mu yi hubbasa mu yi riko da littafin nan na Allah mu bar ma wadanda za mu bar ma wannan duniya kyakkyawan yabo kyakkyawan misali kyakkyawan koyi a cikin rayuwarsu da haka ake cin nasara da haka ake samun riba Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke fadi Allah subhanahu wataala ya taimake mu da ba alqur'ani muhimmanci kamar yadda ya kamata sannan mu sani cewa akwai wani cikin manyan jami'a ta Marari cikin manyan ne yake kokarin ya ga ya raba tsakanin yan mata da samari a wuraren kwanan su ko kuma sai wasu ke mai jayayya haka suke mai gardama ba su so ayi samari ba ligai katta manya a ce wuri guda suke rayuwa kun ga ba daidai bane musulunci ma yace tun suna shekara nawa idan suka kai shekara 10 raba musu ne raba musu wurin kwana to bare sun kai masu shekara 18 ne ba abin da ya tafi kuma ce wuri guda ake rayuwa to yana kokarin ya ga ya raba mata daban maza daban waɗansu suna mai saba takalmi ko kuma suna nuna abin da yayi ba su san wannan abu to shine ya kira ne yace yana so a kama mashi mutane su kama da addu'a Allah ya sa wannan abu ya tabbata saboda ba daidai bane a ce baligai musulmi suna rayuwa wuri guda ne ba baligai kuma suturar su ba wata sutura bace ta kwarai ba ko ta kwarai ce ma zuciya ba kashi ne da ita ba tsoka ce kuma Allah ta'ala ya zagaita da sha'awa ko hijabi da katuwa suke sawa ballantana ma irin wannan rayuwar da za a ce ai mata suna sa hijabai da katuwa in ana sa irin wannan sutura to dama ba ma za a hada maza da mata wuri guda ne ba to kaga kenan banna sai tsita kuwa to shine ake baran addu'a musulmi a kama Allah subhanahu wataala ya sa wannan abu ya tabbata Allah subhanahu wataala ya sa a raba su kowa ya koma wurin shi domin wannan shi zai sa zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ya nuna cewa lalle mu musulmi ne ba arna bane mu Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ka daga musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka daukaka mana alqur'ani mai girma Allah ka tausaya mana saboda alqur'ani mai girma Allah ka tunatar da mu abinda muka mance daga alqur'ani mai girma Allah ka azurta mana karatun alqur'ani mai girma dare da rana ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu gaba da saboda alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu gaba daya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka jikansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka kara mu da su gida aljanna Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya Allah ka azurta shugabannin mu da tsoron ka ya Allah jami'an tsaron mu din da suke Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah ka kare su daga rana ɗan bindiga da ɗan ta'adda ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da rukun amana ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da matan su ya Allah Allah ka yayi mana duk matsalolin mu gaba da ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka buɗa mana koyin kasuwanci mai girma a ƙasar nan tamu ya Allah Allah kada ka bar ƙasar nan tamu da dukushi ya Allah Allah kai ne mai bada arziki ya Allah ka ba ƙasar mu arziki ya Allah Allah kai ne mai bada Allah ka ba yan ƙasar nan tamu arziki ya Allah Allah ka ba mu arziki ya Allah Allah ka ba mu kakana mu ya Allah Allah ka yafe mana zanubban mu gaba da ya Allah Allah ka yi mana gafarar su ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka shahi mana hawayen mu gaba daya sai a tsaye da sallah